Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makonnin da suka gabata, abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari yana tattaunawa da kwararriyar harkokin noma a Najeriya Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Abu na biyu kuma akwai canza zaka ga kayan kamar sun yi bojo. Especially yanzu lokacin ganyayyaki na albasa. Za ka ga duk cikin kayan miya yanzu sun yi tsada, ita kaɗai ce take da sauƙi. To a kowane crop ana samun ihun wannan. To shi ma akwai medal da ya kamata gwamnati a ce tana ɗauka. Duk sanda kaya suka yi ihun wannan yawa, sai ta je wajen manoma, ta yi amfani da wannan price floor ɗin, ta je ta siya, sai ta tare, ta ga ta taimaka wa manoma. Tunda in sun kai kasuwan ma yanda suka je haka za su sha kishirwa da yunwa da kuma kuɗin da suka biya na zuwa can, haka za ka ga sun kuma biya sun dawo da kayan. Akwai kadamin da ake kaiwa haka za mutum ya bar kayan ma a can ya dawo don bayar da kuɗin da zai iya biya ya kuma dawowa da kayan. To kaga idan gwamnati ta je ta siya wannan kayan, ta dinga fita tana siyowa tana tarawa, to sanda za a zo ba ku kayan za su yi tsada sosai. To tun damin tana da store da yawa da ta buɗe kayan nan, kaga sai ta karya kayan ta sa subsidy ko kuma ta siyar a wancan farashin da aka saba siya.
To amma nan akwai kamar ka ta obatin wata ilada na kayayyakin amfani kenan, inda wata kila ita kanta gwamnatin in ta siya ma kamar danyen kayayyaki misali, dole sai akwai preservative center misali. Yaya kake ganin yadda su kansu manoma ya kamata su dinga wata kila adana kayayyakin su misali, watakila in an samu irin wannan yanayin na kakata ya abubuwa sun yawa?
Gaskiya ne. Yawwa Malam Mahmud, wannan abu ne guda biyu. Ita gwamnati tunda tana da ƙarfi kuma tana da connection ta ko'ina, ta san kamfanonin da za su kai kayan nan. In ta siya ma irin wannan kayan da suke saurin lalacewa za ta saida musu, da ta siya za ta saida musu ba sai ta ajiye ba. Abu na biyu akwai, saboda manomi wasu suna cikin ƙauyukan da babu hanyar mota ma ba ma a san da su ba. Irin waɗannan kuma irin NGO sun da nake gaya maka suna taimakawa, ko mu nan mun sha shiga ƙauyuka mu je mu koyar da su hanyar da za su alkinta kayansu ba tare da kayan nan sun lalace ba. Especially manoman tumatir, akwai yanda muke koya musu mu ce su tanadi bulo na ƙasa, su kwaɓa ƙasan nan a samu ƙarƙashin bishiya a yi rami a yi gini a gina wani, duk mun nuna musu yanda ake wannan. Za ka ji wajen kodi yaushe cikin sanyi yake, sai su aje tumatirin su lafiya lau zai kwana da kwanaki bai lalace ba. Abu na biyu akwai iri wanda yake baya lalacewa da wuri, mai tuwo ƙato wanda ruwan cikin shi ɗan kaɗan ne, wanda a haka a normal ɗakin ka in ka aje matsawar ba a rufe ko ina ba, inda iska za ka ɗan buɗe window kai kan ka sha iska, to shi wannan tumatirin zai iya sati ɗaya zuwa sati biyu ba tare da ya nuna alamun tamushewa ba. So muna encouraging din su da su dinga amfani da wannan irurruka. Sannan kuma yawan feshin chemical ba shi bane ba. A'a, akwai yanayin da zaka yi. In kace zaka yi wannan zaka yi asarar kuɗinka, kai asarar lokacinka, kai asarar kuɗin da ka siyo abun, sannan kuma ka cutar da wanda zai ci.
Zai amfani da shi.
Chemical
zai mura.
Yawa. So duk muna yanzu ka gani a shagona akwai manoman da nake da su, ni kati nake musu kamar na asibiti. In ka zo za ka zo min da shi, abin da ka yi komai dai gashi nan ba sai na buɗa ba, duk abin da ya kamata zan gaya maka.
To Malam Dauda, menene watakila shawararka ta ƙarshe ga ɓangaren hukuma da kuma su manoma?
Yawwa, shawara ta da zan iya bayarwa hukuma shi ne, da Allah a taimaka a ce a tabbatar da cewa wannan tallafin an ƙara shi, sannan an ba shi kulawa ta musamman, sannan ana bibiya. In dai ka ba da aiki a je a raba wa mutane ko a je a yi tara, ko ma wani irin aiki ne, bibiya tana sa abu ya tafi yanda ya kamata. Sannan wanda ka ba mawaɗin kan ma ya san a zahirance ana bibiyar tashi sannan kuma ka sa wani takarkashin kasa wanda zai bibiya wanda ba tare da ya sani ba
wato a bambanta hanyoyin
bibiya wanda koda ba a yi wannan ba zaka ga ka sa wa mutum tsoron cewa kai dan ba bai san ta inda zaka bullo mishi ba sannan su kuma manoman ya kamata dan Allah idan sun san bayi za su yi ba to dan Allah su bar waɗanda za su yi su karba sannan kuma in ka san adadin da zaka iya dan Allah ka haura sannan ka daina siyar da kayan idan ka karba
to amma akwai can gaba da muka yi magana ana cewa ana amfani da siyasa ko kuma wato alaka ta siyasa a manoman gauni
eh wannan abu ne wanda in dai ba gwamnatin ba kai a matsayinka ba za ka iya hana shi ba
eh misali a dama tunda ai shawara muke ba gwamnati ne kamata ta yi irin wannan ne
to dinne dai abu ne wanda ba za a iya hana shi gabaki daya ba to amma ya kamata da Allah a dinga duba tantanta wanda ka san zai yi abu shi ya kamata ka ba idan alfarma ce ba sai lalle ta wannan ba akwai hanya gwamnati ce tana da hanyoyin da za ta buɗa wa mutum ya samu abin da zai samu ba tare da ya dakile ya toshe ya tutar da wani ba to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta duba idan na san wani zai mun abu da biya kai mun har inda nake so shi ya kamata na ba wai wannan na jikin nawa ba ko wannan abokin nawa ba a'a shi wannan abokin nawa shi ma akwai wani abin da zan iya kirkira wanda nashi ne na bangaren shi ne wanda zai iya kula da shi fiye da kowa din ma
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma June Ladies Creation da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.